بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتن أصبر شابكي قوات الربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو إيرا دريه دو لتلاتين دا تقوص دي دي دا شابكي قوات ديسمبر شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوم شاشدا وانن شيني كتد نتعلي دا بيو دا قتكين دي رنجير كسوسوان كراتل التافن زاد المعادي في هدي خير العباد واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي وند أكثتني دا سنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام الثاني الله أبنجي يغافة تامش لتافن زاد المعادي موسوعة تاريه منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتافنين قومي دروانك دنجري التفارك الرأيوان منظم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دا الآدنسة دا يدك يقولان دا الأمر الرأيوان أشكين أينهين إبادوجي دا مؤاملولي دا سورنس malamaitina jinjina ga al-imamu ibn qayyim al-jawziya saboda wannan aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin al-halin yana halin tafiya a kasar makka inda yaje aikin haji daga kasar su ta dimashka nesa da littafansa Allah ya saka mishi al-khair muna ta karanta ainihin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da azumi zamu tashi inda mallan yace faslun ga wata gaba wasafara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi ramadana fi a'zamil ghazawati wa ajjalaha fi ghazati badr wa fi ghazati al-fath wa ajjalaha fi ghazati badr wa fi ghazati al-fath yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi tafiye tafiye a cikin watan ramadana fi a'zamil ghazawati wa ajjalaha a cikin yaƙe-yaƙe mafiya daraja mafiya ɗaukaka a cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan yaƙe-yaƙe ne yace fi ghazati badr yaƙin badar shine yaƙi na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da abokan gaban musulunci a wannan lokaci waɗanda kowa ke tsoron su sune kafiran makka kuma Allah ya bashi nasara a kansu ya kashe 70 ya kama 70 aka kariya musu ainihin alfarmansu da girman kansu da duk abin da suke jiji da kai da shi wannan yaki ya zama mabudi ga duka sauran kafiran duniya akan cewa eh lalle waɗannan mutanen musulmai da gaske suke Allah na taimakon su akan wannan addini domin abin da mutane suke kallo shine babu wanda zai iya yaki da Qurayshawa domin Allah yana taimakon su tunda su ne makwabta ɗakin sa su ne masu ainihin kare ɗakin sa sai aka ga Allah ya taimaki wasu a kansu to wannan ya tsorata kowa a duniya da kuma wa fi ghazati al-fath da kuma fathu makka wanda shi kuma shine yakin da ya maida kasar makka gaba daya ta zama kasar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasar makka ya ci ta da yaki wannan yaki ana diga tarihin shi a cikin tarihin duniya gaba daya ba a tarihin musulunci ba musamman saboda lura da irin yadda manzon Allah ya mu'amalanci kafiran nan mu'amala insaniya wanda ba a taba ganinta daga wani wanda ya ci yaki ya ci nasara akan abokan gabar da suka yi shekara da shekaru suna mishi makarkashiya suna mishi bita da kulli suna mishi munafurci suna mishi mugun nufi yau kuma shi da ya samu nasara akan su bai zubda jinin su ba bai zalunce su ba bai kwashe dukiyar su ba yace su je an yafe musu ana labarin wannan yaki wajen wannan irin alfarma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna har yau kuma wannan shi tafarkin musulunci game da ainihin yaƙe-yaƙe to waɗannan suna daga cikin muhimman yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkanin su guda biyu an yi su ne a watan ramadana qala umar ibn al-khattab ghazawna ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi ramadana ghazwatayn umar ibn al-khattab a cikin riwaya imam at-tirmidhi yace mun yi yaƙi guda biyu a cikin watan ramadana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ghazwata a yawma badrin wal fatha yaqin badar da kuma yaqin fathu makka fa'aftarna fihima, muka sha ruwa a dukka guda biyun, muka zama ba ma yin azumi. Wannan riwaya al-Imamu at-Tirmidhi Abu Isa shi ya fitar da ita a cikin ainihin as-sunan dinsa, sai dai isnadin wannan riwaya bai tabbata ba, duk da yake tana da shawahid waɗanda za su iya ƙara mata ƙarfi, kuma abu ne tabbatacce mutawatiri a tarihin yaƙe-yaƙen cewa a cikin Ramadana aka yi su. Amma dai wannan isnadi malaman hadisi sun tabbatar da bai tabbata ba, saboda a cikin shi akwai Abdullahi ibn Lahiyata al-Qadi al-Hadrami, wannan mutum ba'ifi ne, malaman hadisi ba sa karɓar riwayarsa. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ce, wa amma ma rawahu Ad-Dharqutni wa ghayruhu an Aisha qalat خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمرة في رمضان. أما رواية الإمام الدارقطني يرويته وغيره دشيد وننسى أظاهري وننشين الإمام البيهقي دنشي ما يفتد وننا رواية أتكلم تافنشي السنن كما دكا ننسبين سنحسن وننا الرواية شي بيهقي دكما الإمام الدارقطني yadda yake za mu zo mu ji maganganu a kan wannan riwaya insha Allah. Malam ya ce, an Aisha, sun ruwaito daga uwar muminai Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha take cewa, kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi umratin fi ramadana, na fita na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin umra a watan ramadana. فافطر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وصمت. منا تفي شي منزن الله yana shan ruwa ni ku ina azumi. وقصر منزن الله صلى الله عليه وسلم yana tsagaita sallah yana yin qasru. واتممو ni kuma ina cika sallah. Wallan yace faghalatu, wannan kuskure ne wannan riwaya. Imma alaiha, ko dai kuskure wanda wani mai riwaya yayi wajen danganta waɗannan maganganun ga Aisha. Wa huwa al-azhar, shine abin da yafi bayyana cewa wani ne ya mata wannan kuskura. Aw minha, ko kuma ita da kanta ta yi wannan kuskura. Wa asabaha fihi ma asaba ibn Umar, kana iya cewa kuma irin abin da ya faru da ita a wannan riwaya shine abin da ya faru da malam Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wa an abihi. Fi kaulihi, a inda Abdullahi dan Umar yake cewa a itamarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi rajab, yace manzon Allah yayi umara a cikin rajab. Malamai suka kuskurantar da wannan riwaya. Fa qalat, sai ta ce ita Aisha da Abdullahi dan Umar ya faɗi wannan magana, aka je aka bata labari, sai ta ce yarhamullahu aba Abdurrahman, Allah ya ji kan Abu Abdurrahman, shine dan Umar din kenan, Abdullahi dan Umar. Ma atamarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama illa wa huwa ma'a, kaga dai dukkanin umarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi tare da shi Abdullahi akai. Wa ma'atamara fi rajabin qattu, kuma da dai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama iyakar rayuwarsa bai taba yin umara a cikin rajab ba. Wannan riwaya al-Imamu Muslim ya a cikin rajab, ko inji Aisha tace manzon Allah bai taba yin umara a cikin rajab ba. Wannan riwaya al-Imam Muslim ya fitar da ita a cikin Kitabul Hajj na as-Sahih dinsa. Wa kadhalika aidan umaruhu kulluha fi dhil qa'da, hakanan dukkanin umurorin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam yayi su ne cikin watan dhil qa'da. Wa ma atamara fi ramadana qattu, idan ka manzon Allah bai taba yin umara a cikin ramadana ba, kenan cewa da ta yayi umara a cikin ramadana kuskure ne, kamar yadda cewa da Abdullahi dan Umar yayi manzon Allah yayi umra a cikin rajab shi ma kuskure ne. Ko dai zama wani ne ya kuskure wajen riwayar, ko kuma idan da gaske ne haka ta faɗa keke da keke, to ta yi kuskure ita ma irin kuskuren da wannan sahabi Abdullahi dan Umar yayi. Wannan maganganun da malaye suna da ainihin ragowar zantuttuka, ba zai yi a bar su haka ba. Ina fata mun gane wannan, dan maganganu ne a dunkule a cikin ilimin riwaya. Akwai maganganu da aka yi akan illolin waɗannan maganganu da ainihin faɗi tashin da aka yi. Farko dai shi al-Imamu Ad-Dharqutni da ainihin al-Imamu Abu Bakar al-Bayhaqi, Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu, sun ruwaito wannan riwaya suka hassana ta. Bayhaqi ya hassana ta a cikin as-Sunan, sannan al-Imamu Ad-Dharqutni shi kuma ya inganta ta a cikin as-Sunan. Amma da ya zo cikin littafin al-Ilal na shi, anan kuma sai ya kawo ta riwaya iri biyu, akwai riwaya musnada ko kuma riwaya mursala, sai ya ce wal mursalu ashbah, mursalin ya fi kama da shi ne daidai, ma'ana anan kuma ya karkata zuwa ga wani abu daban abin nan ala hisabi tahsin, wanda yake ya saba muhassana wanda yi, da haka riwaya ce mai illa. Baya ga wannan kuma a cikin isnadin wannan riwaya akwai wani mutum mai suna al'ala ibn zuhair, wannan mutum ala'u dan zuhair malamai sun yi maganganu akan shi waɗanda suke nuna cewa ba tabbataccen mutum bane. Daga cikin malaman da suka rawaita wannan hadisi karkashin wannan magana akwai al-imam ibn abdul hadi a cikin littafin shi mai suna at-tanqih tanqihu at-tahqiq, akwai littafin at-tahqiq wanda fiqhul hadisi ne kamar yadda bulugul maram yake, kamar yadda ainihin umda take, wannan littafi sai malam ibn abdul hadi ya dauke shi ya mishi gyare-gyare rubuta wani malami da ya gabace shi, to a cikin gyare-gyaren ya same suna at-tanqih tanqihu at-tahqiq, to a wannan wajen yayi magana akan wannan hadisi kuma ya tabbatar da cewa lalle akwai kuskure, har yake cewa ala'u dan binna al-ala'u dan zuhair, malaman hadisi sun yi maganganu akan cewa mai rauni ne, amma ibn hibbana ya kawo shi a cikin as-siqat kuma ya sake kawo shi a cikin al-majruhin, yace kaga shi ma yayi tanakudi, da yabo a cikin majruhina sai ibn hibbana yake magana yana cewa yarwi an as-siqati ma la yushbihu hadith al-asbat, wannan mutumi yana ruwaitowa daga amintattu abinda baya kama da hadisan mutane masu tabbas, don haka fa batala al-ihtijaju bihi, daga nan kafa hujja da shi ta lalace sai in abinda ya ruwaito ya dace da nasikat, wannan maganganun haka ibn hibban ya fade su a cikin majruhina kuma ya kara kawo wannan malamin a cikin as-siqat. Haka al-imam ainihin wato az-zaylai a cikin littafin nasbur raya ya hakaito magana daga al-imam an-nawawi a cikin al-khulasa ta nawawi, al-imam an-nawawi ya littafi mai suna al-khulasa wanda shi ma littafi ne na fiqhul hadith, ya rubuta shi bai gama shi ba akan babin azumi ya rasu bai karasa shi ba, mujalladi biyu muna da shi a nan maktabar mu wallahi alhamd, to a cikin wannan littafin al-imam an-nawawi shi ma rawaita wannan hadisi cewa hadisi ne mai rauni, hadisi ne mai illa. Haka ibn taymiya kamar da zamu zo mu ji al-imam ainihin ibn al-qayyim din nan zai kawo mana magana ibn taymiya wanda ya musanta wannan hadisi cewa kuskure. Baya ga waɗannan a takeici jama'a daga littafin nailul awtar na malam al-imam muhammad ibn ali ash-shaukani alƙalin sana'a kenan, babban malami da ya rayu a ƙarni na 12 zuwa na 13, al-imam ash-shaukani ya rasu hijira da shekara 1250 ne insha Allah, yau da rasuwarsa kamar shekara 188 ko, to wannan shi ne littafin shanelul awtar wanda sharhi ne na littafin muntaqal akhbar, akwai littafin muntaqal akhbar na majduddin ibn taymiya kakan ibn taymiya wannan shekul islam majduddin, yana da littafin mai suna muntaqal akhbar wanda shi ne shaukani yema wannan babban sharhin na nailul awtar, to a cikin wannan sharhin wannan bugun maktaba ne ta Darubun al-Jawzi maktabar su ainihin Salim ibn Idin ta ibn al-Jawzi ita ta buga wannan a shekarar 1427 bayan hijira, kamar shekaru ainihin 11 kenan da suka wuce su suka buga wannan littafin, wannan da ke hannuna mujalladi ne na 6 ko kace juz'i na 6 gashi daga shafi na 100 da ainihin wato 58 amin gashi lamba hadisi ya 1155 da kuma da 58 da kuma da 57 da 58, ya ce wa ana Aisha qalat kharajtu ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi umrati ramadana fa aftara wa sumtu, Aisha take cewa mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin umran ramadana yana shan ruwa ni kuma ina azumi, wa qasara wa atmamtu yana rage sallah ni kuma ina cikawa, fa qultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu, tace na baka fansa iyayena ya manzon Allah kana shan ruwa ni ko ina azumi kana qasur ni ko ina cikawa, fa qala sai manzon Allah waye ce mata ahsanti ya Aisha kin kyautata ya ki Aisha, rawahu Daraqutni, malam Majduddin yace Daraqutni ya fitar da wannan riwaya wa qala dar kutin yace hadha isnadun hasan, wannan isnadi ne hasan, sai shine hakikin malam Muhammad Subhi ibn Hasan Hallaq, sai maza ya rubuta yace da'if, mai rauni ne. Sannan a ƙasa cikin ta'aliqin da yace yake cewa fi sunani, a cikin sunan ta al-Imam Ad-Darqutni mujallad na biyu shafi na 188 a lamba hadisi na 39 anan ya kawo shi. Wa qala Ad-Darqutni aqbal hadith al-40, a ƙarshen hadisi na gaba da wannan sai Ad-Darqutni yace wal awwalu muttasil, na farkon su dinnan isnadin shi cikakke ne. Wa huwa isnadun hasan, isnadi ne kyakkyawa. Wa Abdurrahman kad adraka Aisha, Abdurrahman dalibin da ke cikin isnadin ya riski Aisha. Wa dakhala alaiha wa huwa murahiq, ya taba shiga wajenta yana yaro wanda yake ainihin murahiki shine teenager dan shekara 10 wani abu. Wa huwa ma abi, huwa ma abihi, da shi da baban shi. Kad sami'a minha, sun ji ta hadisi daga Aisha. Qultu, ni malam mai ta'aliki sai nace wa akhrajahu al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, haka nan ma Baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin Sunan al-Kubra tashi a mujallad na 3 shafi na 142. Wa qala, Baihaqi yake cewa isnaduhu sahihun, isnadun wannan hadisi tabbatacce ne. Sai malam yace wa qala wa zakara sahibu at-tanqih anna hadha al-matna munkaru, malam mai at-tanqihu shine Ibn Abdul Hadi kenan, wanda ya tahqiqi ko kuma takhrijin at-tahqiq, at-tahqiq littafin Abdurrahman Ibn al-Jawzi. To a cikin wannan tanqihu din sai Ibn Abdul Hadi yace wannan matni ne munkari. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir fi ramadan qat, dan da dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umara a cikin ramadan ba. Qultu, ni malam mai ta'aliki sai na ƙara cewa wa akhrajal bukhariyu, bukhari ya fitar, wa muslim, da shi da muslim, an qatada, daga ainihin qatada. Sa'altu anasan, qatada yace na tambayi anas radiyallahu anhu kam itamara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, umara nawa manzon Allah yayi? Qala, sai anas yace 40, umara hudu. Umratul hudaybiya, yayi umra ta hudaybiya, fi dhil qa'da haythu saddahu al-mushrikuna, ya dauko harama daga Dhul Hulayfa ya zo Hudaybiya, kafiran kasar Makka suka hana shi shiga. Anan aka yanka dabba aka warware harama, ita ce umrar shi ta farko bayan barin shi Makka. Wa umratun min al-aam al-muqbil, sai kuma umratul qada wanda aka yi da shekara ta zagayo, fi Dhul Qa'da, ita ma a watan Dhul Qa'da, haythu salahahu, kamar yadda aka yi alkawari da kafiran Makka cewa ka tafi ka dawo ba kai umara. Wa umratul ji'rana, da kuma umrar ji'rana, iz qasama al-ghanaima, lokacin da ya raba ganimar yakin da aka je na Hawazin, Hunain kenan, bayan ya bar Makka, fatu Makka bai tafi Madina ba, sai tafi ya kai farmaki Hawazin. Daga can aka yi abin da ya faru, ya samo ganima ya dawo ya zo ya raba ta a ji'rana, daga nan ya dauki haramar ainihin wato umra zuwa Madina, zuwa Makka, ita ce ake cewa umra ta ji'rana. Urahu Hunain yace ina ganin wato inji Anas yace ina ganin, ko inji mai riwaya yace ina ganin ganima Hunain ce aka raba a wannan ji'rana din. Qultu, kam hajja, sai nace da shi inji Qatada, Allah shi gafarta malam Anas, hajji nawa manzon Allah yayi? Qala wahida, yace yayi hajji kwaya daya. Wadannan sune abinda aka ruwaito a cikin Bukhari da Muslim, Bukhari ya fita a lamba ta 1778, Muslim a lamba ta 1253. Ina fata mun gane wannan. Wa qala an-Nawawi fil Khulasa, shi kuma Nawawi ya fada a cikin littafin Al-Khulasa, littafin yana kiran shi da suna Khulasul Ahkami fi Muhimmatis Sunani wa Qawa'idil Islami, littafi ne Nawawi bai gama shi ba, yakan kawo babi yace babun da ke magana akan kaza, sai kawo hadisi, sai kawo hadisai, sai kuma yace babun hadisan da basu inganta ba a wannan babi, sai ya kawo hadisai masu rauni a ciki. Littafi ne mujalladi biyu, saboda ya tsaya ne a babun zakka bai gama ba ya rasu, Allah ya gafarta mishi. Kama fi nasbir raya, kama yadda az-Zaylai ya hakaito daga Nawawi a nasbir raya, a zahiri malamin bai samu littafin Khulasa ba a lokacin, ko kuma bai samu halin duba shi ba, da haka sai ya ciro daga az-Zaylai a cikin nasbir raya mujallad na biyu shafi na 192. Fi hadha al-hadith ishkalun, al-Imam an-Nawawi yake cewa akwai matsala game da wannan hadisin. فإن المعروف أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في إلا أربع أمر دان أبني سننة شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم بيوة أمرا بسي قد أهدو كلهن في ذي القعدة دكا ننسى أتكوة ذي القعدة باية قواننا كما سيكاو مغنقاني ابن تيمية ودن دا ابن الكيم يكاوس أتكي لتافا ذات المعاد ذا مكارن تاسو أتكي إن شاء الله في حديثي نقبا لمبا تدبو إعدريت ديا دا همسنة تقوص وانا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر في السفر وتتم ويتم ويفطر ويتصوم رواه الدارقطني وانا ياتي قبل كوا حديثني شرح دا شيء الإمام أينهن الشوكاني يكي تشيوا الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي والبيهقي بزيادة وانت حديثي نفر قومي إلا دنن الإمام النسائي يفتد شيء أتكين سنة ننسى هكا نمبيها كيدا كارن تشيوا أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة تشيوا عائشة تاي أمرات أرد منزان الله عليه الصلاة والسلام دق مدينة زوا مكة حتى إذا قدمت مكة قالت هر دا أكا إسا قصر مكة ستشيد شي بأبي أنت وأمي يا رسول الله أتممت وقصرت يا منزان الله إنا باك فانسر أواتا دا أبانا يا منزان الله نئنا تشك صلاني فسندك كي قصر الحديثة وفي إسناده العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي عنها ونشين إسناده علاء بن زهير دق عبد الرحمن دن أسود دن يزيد دق عائشة والعلاء بن زهير قال ابن حبان ابن حبان يتشي قمدشي كان يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات يا كسان تيانا روي توما غنغنو يدنغن تاو متانن كيركي إرن أبن دبا أسن إرن شدق تبت التمة سرواية با فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات سيزما أنتم كفا هجا دشي أتكين دي أبن دا لم يوافق الأثبات بيداتي دمتا ننكركي أكنشبا وقال ابن معين ثقة ابن معين يتشي أمن تتشيني وقد اختلف في سماء عبد الرحمن منها سنن عبد الرحمن لن أسود لن يزيد واند مكدي دار قطني يتشي دا عبد الرحمن دبا بنش الأسود دكا ننسو سنجا حديثي دا عائشة شي عبد الرحمن لن ينا يارو متى شي لن شكرا قوم شاواناو شيني مالك يتشيوا أني سعباني قمد شين ياجد غريتا فقال الدار قطني أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وقال الحافظ ابن حجر شكو سيتشي أتكن تلخيص الحبير أدرك عائشة وهو كما قال ففي تاريخ البخاري وغيره ما يشير لذلك سي أينهن ابن حجر يتشي أبن دار قطني يفدا حكا يكتبسني أتكن تافن التاريخ نال إمام البخاري التاريخ الكبير كنان akwai abin da ke ƙara ƙarfi akwai kissar da ke nuna cewa da gaske ya riski Aisha kuma har ya je wurin ta a lokacin yana iya tamyizi wa qala abu hatim al-imamu abu hatim ainihin ar-razi kenan a cikin littafin al-jarh wa at-ta'dil sai yace udkhila alaiha wa huwa saghir an shigar da shi gun Aisha yana dan yaro wa lam yasma minha amma bai da riwaya da gareta wadda ibnu abi shayba wa at-tahawi thubuta sama'ihi minha ابن ابي شيبه ده الامام الطحاوي ابو جعفر سوكو سن يقرارن cewa lalle عبد الرحمن dinnan ya ji hadisi daga Aisha wa fi riwayat ad-Darqutni an عبد الرحمن an abihi an Aisha qala Abu Bakr an-Naysaburi man qala fihi an Aisha faqad akhta a riwayat ad-Darqutni wanda ya fitar a cikin sunan sai yace daga عبد الرحمن daga baban shi daga Aisha kaga ba عبد الرحمن din kai tsaye ba qala Abu Bakr an-Naysaburi Abu Bakar ne sabu sai yace man kala fihi an Aisha faqad akhta wanda yace daga Aisha daga Abdurrahman daga Aisha to ya kuskure wa ikhtalafa qawl ad-Darqutni fihi sai Darqutni ya maganganu masu saba wa juna game da wannan ainihin mas'ala fa qalat as-sunan a cikin as-sunan din sa sai yace isnaduhu hasan isnadin wannan riwaya kyakkyawa ne wa qalat al-ilal a cikin littafin al-ilal na Darqutni sai yace al-mursalu ashbah مرسلين ياتي كما دا اتشيني ديدي قالت البدر المنير يا فدا اتكل التافن البدر المنير وكينا ما لم ميل التافن بدر المنير كينا شيني الامام سراج الدين بن الملكن كينا دان شيني ميل التافن البدر المنير شيني عمر دان علي الانصاري ابن الملكن ما لم دان جدن ما لم مي مكرنتا اللو كينا شيني معنى الملكن مي كويا ما يرى تادا بكي yadda al-imamu ibn hajar ya bada labari a cikin littafin ad-daw'ul lami cewa wannan mulakin din ba babansa bane mijin uwarsa ne baban shi ya mutu ya bar shi yaro ɗan shekara guda mai shan nono sai ya wasici ga wani malami al-ramma cewa ga ɗan shi nan amana to daga baya sai wannan malami ya auri mahaifiyar sai taso a ƙarƙashin sa ya rayu wannan malami ya rike mishi amana sai ya karantar da shi ilimi ya sanya shi a tarbiyyar rayuwa addini sannan ya killace mai dukiyarsa ta yaukaka ya samu arziki tun yana yaro karami haka ibnu hajar ya bada labari a cikin tarihin wannan malami nasu a cikin littafin ainihin ad-daw'ul lami fi a'yanil qarni at-tasi' da ibnu hajar al-asqalani yace amma shi ibnu al-mulaqin baya son wannan sunan sam bai taba rubutawa da kanshi kira kanshi da suna ibnu al-mulaqin ba zaka ji sunan da yake kiran kanshi da shi wanda ya shahara da shi yana sawa kanshi suna ibnu an-nahawi amma sai zama mutane suna ce mashi ibnu al-mulaqin mulakin din ba babansa bane amma shine marikin sa tun yana dan yaro kuma mijin uwarsa ina fata mun gane wannan al-imamu siraddin al-bulkini jama'a da ibnu al-mulaqin babban malami ne ya rasu da shekara 800 da shekara 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shekara 634 kenan a yau da muke magana babban malami ne littafin shi sun fi guda 200 jama'a Allah ya gafarta mishi yace inna fi matni hadhal hadithi nakara a cikin matanin wannan hadisi akwai nakara akwai abin kyama abin musu wa huwa kaunu aisha kharajat ma'ahu fi umrati ramadana kasancewa aisha ta fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a umrar ramadana wal mashhur annahu sallallahu alaihi wasallama lam ya'tamir illa arba'a umarin laysa minhunna shay'un fi ramadana abinda yake sananne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi umara ba sai kwaya hudu kuma babu daya daga cikin su a Ramadan bal kulluhunna fi dhulqa'da dukkan umara a dhulqa'da aka yi su illa allati ma'a hajjati in banda umarar da yayi tare da aikin hajjin sa na ban kwana fa kana ihramuha fi dhulqa'da ya sanya haraminta na kirani da ya dauka a dhulhulaifa cikin dhulqa'da wa fa'alaha fi dhulhijja amma ya isa kasar makka dhulhijja ta riga ta shiga domin ya bar ainihin kasar madina kamar yadda aka bada labari a goman karke ta cikin watan ainihin zulqa'ada ana cewa kamar 21 ko da 2 ga wata kuma tafiyar akalla mako biyu ne don haka ana sa ran sun iso kasar makka kamar ka ce 3 ko 4 ga watan zulhijja kaga ya dauki harama a watan zulqa'ada amma ya iso kasar makka a cikin watan zulhijja ina fata mun gane wannan قال هذا هو المعروف في الصحيحين مالن اينهن سراج الدين من الملكن يتي wannan shine sanannan abu a cikin bukhari da muslim wa ghairihima da sauran tafan musulunci qala yace gaba da cewa wa tuhmalu wa tahammala ba'd shuyukhina al-huffaz bil jawab an hadha al-ishkali an samu wasu malaman mu manyan malamai sun dauka kansu larurar amsa wadannan matsalolin dama shine yake manyan malamai ko samu solution ga matsaloli fa qala wannan malami namu sai yace la alla aisha mimman kharaja ma'an nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi safarihi amal fati yana jin kamar fa ya zama aisha tana daga cikin wadanda suka fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar fatuhu makka wa kana safaruhu zalika fi ramadana dan ya bar kasar madina a cikin ramadana wa lam yarji min safari zalika ta atamara umratul ja'irana bai dawo daga wannan tafiya ba sai da ya ainihin umra ta ja'irana domin kamar yadda muka ambata daga nan a fatuhu makka da aka bude kasar makka sai aka yi kwana kuma ba a dawo madina ba ya tafi hawazin daga hawazin sai ya kara komawa kuma ya dauki harama ya je kara yin umra fa asharat bil qasri wal itmani wal fitri was siyami wal umrati ila ma kana fi tilka safara shi ta ishara akan abin da ya dinga faruwa na cika sallah da yin ainihin kasuru da kuma yin azumi da shan ruwa da kuma umran da suka faru a wannan doguwar tafiya wannan kamar yadda kaji ya dauka tahammul ne daukar wa kai Kano ba gamo ne kokarin warware hadisin kokarin ka a ce hadisin yana da matsala shi ma kaga sai bai faɗi waye malamin ba ishara akan shi ma bai da wannan amsar ba kenan qala sai malam ya ci gaba da cewa malam azzai mai badrul munir sirajuddin ke ne ya ce kala shekuna sai wani malamin namu kuma ya ce a zahiri wannan da yace malaminmu ya da malamai guda uku shahararrun malaman hadisi da suka koyar da shi, akwai Al-Hafiz Maglataya, akwai kuma Al-Hafiz ainihin wato Al-Qasṭalani Sharih Al-Bukhari, sai kuma Al-Hafiz Ibn Sayyid An-Nas Al-Ya'muri mai littafin Uyun Al-Athar, shi ma yana da sharihin Sunan Tirmidhi wanda a cikin shi yayi waɗannan maganganun. Kaga za a fi karkata zuwa ga cewa wannan malamin yake nufi, shine al-Imam al-Hafiz Ibn Sayyid An-Nas Al-Ya'muri mai littafin Uyun Al-Athar na tarihi, babban malamin tarihi da hadisi wanda ya rasu hijira shekara 734 kamar shekara 704 kenan a yau insha Allah. Yace kala shekuna wa qadru min hadith Ibn Abbas annahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam i'tamara fi Ramadan, arwayto a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda ainihin Bukhari ya fitar da shi kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi umara a cikin Ramadana, thumma ra'aytu ba'da dhalika al-qadi iyaban ajaba bi hadha al-jawabi fa qala la'alla hadhihi amalaha fi shawwal wa kana ibtida'a khurujiha fi Ramadan. Yace sai kuma daga baya naga al-qadi iyad a cikin sharhin Muslim shi ma yayi kokarin amsa wannan magana, yace yana ganin kamar umran nan a cikin Shawwal aka yi ta, amma dai an dauki haramata cikin Ramadana, an dauki haramata cikin Ramadana amma har aka gama azumi sannan aka je aka umra cikin Shawwal. Wannan ne din maganganu ne na malamai da suke kokarin kawo maslaha game da ainihin wannan ainihin qadiya. Ina fata jama'a sun nabi sai ai hakuri karatun scientific ko so ake a warware wannan ma'adala, naga wasu sun fara bacci saboda ba kabbara babu falala ya kuma kamar azumi musallal hadis, sai a danyi hakuri saura shafi guda za mu karasa saboda wannan ya zama ya warware mana matsala, dan ya tumbuko ta ne kuma kawai sai yayi magana kawai yana so ya wuce, tsammanin shi kowa malami ne kamar shi, kasa haka malamai suke rawar maganganu, mu kuma nan masu koyanta da baki ne, masu inina, masu ainihin wato ci da gumin wasu, duk mafi yawanmu duk aku ne mafi yawanmu ko mu ji wani ya faɗa kuma mu zo mu faɗa, to shi yasa dole sai an warware kabiyar jama'a. Sai ya ci gaba da cewa wa zahiru kalami abi hatim ibn hibbana, zahirin magana ibn hibbana annahu sallallahu alaihi wasallam itamara fi ramadana fa innahu qala fi sahih. Ibn hibbana a zahirin maganarsa yana ishara akan cewa ai manzon Allah fa yayi umaran nan a ramadana ne, wannan magana haka ibn hibbana ya ruwaito ta a cikin sahih dinsa, yace itamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umarin, manzon Allah yayi umara guda hudu, al-ula umra ta farko umratul qada'i umran ramuwa sanatal qabil min amil hudaybiya da shekara ta dawo bayan an yi hudaybiya, wa kana zalika fi ramadana kaji sai ce a ramadana ne, thumma thaniya ta biyu kuma haisu fataha makka yayin da manzo Allah ya ci makka da yaki, wa kana fathuha fi ramadana an yi fathu makka a ramadana ne, thumma kharaja minha kibala hawazin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka ya kama hanyar hawazin, wa kana min amrihi ma kana al'amarin da ya faru a can kamar yadda kowa ya sani, falamma raja'a yayin da ya dawo wa balaga ja'irana ya zo ya tsaya a ja'irana qasama al-ghanaima biha ya raba ganima a wannan waje, wa atamara minha ya dauki harama daga ja'irana ila makka wa zalika fi shawwal a watan shawwal, wa atamara rabi'ata fi hajjatihi ta hudun kuma ita ce a aikin hajjin shi, kaga bai ambaci ta farko ba waccan da aka ambata ta ainihin wato asalin sulhu hudaybiya din ko, wa zalika fi dhulhijja sanata 10 min al-hijra wannan ya faru ne a watan dhulhijja a shekara ta 10 bayan hijira, wannan sune maganganun ibnu hibbana intaha. واعترض عليه الحافظ ابو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كلام له على هذا الحديث. الامام الحافظ عبد الغني المقدسي محمد بن عبد الواحد ديرا cikin maqadisa gidan malamai ne gidan maqadisa dinnan ya yi ma ibnu hibban raddin wannan magana a cikin maganganun da yayi masu tsawo akan hadisin, wa qala yace wahima fi hadha fi ghairi mawdi'i yayi bankaura a wannan wajen fiye da wuri daya, wa zakara a harifa sun raddi alaihi yayi mishi raddi akan haka cewa bai tabbata umran nan a cikin ramadana aka yi ta ba, wa qala ibn hazm sai ibn hazm shi kuma a cikin muhalla yace hadha hadithu la khaira fihi, hadin maganar manya kenan na ruwan masu kaifin harshe ce wannan hadisin babu alheri a cikin shi gaba daya, wa da'ana fihi ya soki hadisin ورد عليه ابن النحوي سي مالن دان جدان نحوي شيني وانسان ابن الملكن يمي مشنا مرتني دومن داما متانن قصر يمن دا ونن سنن سكا سنش شوكاني كما متمن قصر يمن ني القالي نقصر صنعاء شيني ابن الملكن ورد عليه ابن النحوي ابن النحوي يا ميدا مرتني جا ابن حزم اكن ونن مغانا waɗannan iyakan maganganun da zamu karanta a nan kenan, domin sauran zai ruwaito su ne daga ainihin ibnu al-qayyim. Gashi yace wa qala fil hadi, ibnu al-qayyim ya faɗa a cikin al-hadi shine wannan littafin zadul ma'adi fi hadi khairil ibad, da haka ba buƙatar mu yi tautology, zamu zo kansa amma sai an je can kitabul hadi insha Allah. Gashi nan da ya cigaba da maganganu jama'a, littafi ne mai albarka kwarai, nailul awtar, amma abun bakin ciki ya daga cikin dafan da ba sa samu ikina, mutane ba sa kulawa da su, dan malami ne muhakkiki wanda bai yadda da takalidanci ba, komai nashi yake, yana da kwanduwar zagewa ya karanta ya bincika ya nakadi. Dan haka malami ne muhakkiki al-Imam al-Shawkani, da tafan shi suna da dadi irin wannan din, irin littafin As-Sailul Jarrar, irin littafin shi ainihin Al-Fawaid al-Majmu'a fil Ahadith al-Mawdu'a, ga sunan littafai sun fi guda 100, Allah ya gafarta mishi. Sai mu koma cikin littafin, kaji dai a takeice jama'a, wannan hadisi yana da illa, shine akwai tangarda a cikin riwayarsa, dan haka ba zai zama hujja ba, ba a kafa hujja da shi a yadda yake haka dinnan, ba a kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa Aisha ta sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kasaru tana cika sallah, Aisha ta sabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana azumi yana shan ruwa a halin tafiya ita kuma tana azumi. Haka nan kuma ba a kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa manzon Allah yayi umara a cikin Ramadana, domin kadiyya ce mutawatira cewa dukkanin umarar da yayi babu daya da yayi a cikin Ramadana, wallahu ta'ala a'lam. Sai mu koma inda yace fasdun wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama taqdirul masafati allati yaftiru fiha as-sa'imu bihaddi, ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya sa wani iyaka cewa tafiya sai ta kai kilomita kaza ko mil kaza ko zango kaza, sannan ya halasta mai azumi ya sha ruwa, baya daga cikin wannan. Ko kuma tafiya sai ta zama mai sauri iri kaza, ko ta gaza sauri iri kaza, ko akan abun hawa iri kaza. Misali a ce yanzu to ai in jirgin sama ne, jirgin sama yana da saurin tsiya, za ka ba sai an sha ruwa ba. Idan mota ce irin wannan motocin zamani suna da gudun bala'i, ba sai an sha ruwa ba. Ai tafiya ne irin ta da wanda ake akan jaki da doki da alfadari, wani ma a kafa ana yada zango cikin sahara, duk wannan maganganu ne na malamai mutaakhiruna, malaman baya, waɗanda irin yadda Ibn Hazm ya faɗa babu alkhairi a tare da su. Kuma mun gane wannan da ke jama'a, babu alkhairi tare da su, musamman inda suka saba wa salaf. Wannan shine hakikanin gaskiya, malaman baya suna samun alkhairi ne kawai idan sun bi tafarkin salaf. Duk wanda ya zo baya, fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw, in sun yi imani da irin abin da ku su annabawa sabai suka imani da shi, to sun shirya, in ba haka ba fa ba su cikin shirya. Fa inna hum fi shikak, Allah ya tsare mu. So dan haka jama'a, a tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu masafa, duk abin da za a kira da suna safar tafiya a al'adar mutane, to ya halasta a sha ruwa, ya halasta a yi kasuru. Abdullahi dan Umar akwai hadisin sa da yake cewa, Abu Dawud ya fitar da shi, yake cewa idza kharajtu milan qasartu as-sala, in na fita na baggari mil daya, mil daya shine kilomita 3 ko kuma kamancin haka, yace sai nayi kasuru. In dai ka bar garin ka fita da zimmar matafi wanda zai dauki kayan shi, ai mishi ainihin wato ban kwana, ya bar wasiya ko yace sai na dawo, kuma inda zai je baya jin cewa zai sakata ya wala, baya baje hajarsa, wannan shine abin nan mindset na matafi. Din da yaje kayan shi suna killace, guzurin shi yana lissafe, kwanakin da zai yi suna lissafe, kuma a cikin abin nan din shi psychology sa yana jin cewa nan ba gida bane, ba komai zai iya yi ba, ba zai saki jiki ba. Waɗanda ya baro su a gida kuma suna jin cewa mai gidanmu ko dan uwanmu ko abokinmu ko mahaifinmu yayi tafiya. To indai a cikin al'adar mutane wannan abin haka ake bayyana shi, sunan shi tafiya ko, za a sha ruwa in mutum yana jin wahala, za kuma a yi kasar dole, da ita kasar dole ce. Kuma gano da kyau jama'a, amma shan ruwa ga mai azumi shine yake da zaɓi. In yaji zai iya yi, wa anta sumu khairul lakum, in yaji ba zai iya yi ba, laysa minal birri siyamu fi safar, wannan shi ne tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai tafarkin wasu mutane can daban wanda ba irin wannan ba, ba shi da memu ba, amma na manzon Allah shi Allah ya aiko shi muke so mu gudan mu tsira. Sannan za mu zo mu ji jama'a a nan gaba bayani akan yaushe za ka fara shan ruwa. Kasaru dai dama za ka fara yin ta ne da zaran ka bar gari, ka fita daga inda ake cewa gari, ko da ana hangen gidajen garin, ko ana jiyo karan daka, ko ana hangen hayakin girkin garin, ko in dai wurin da ake ba sunan shi garin ba, gonaki ne ko kuma bayan garin wannan garin, to za a fara kasaru da zaran sallah ta dace ka. To azumi fa za mu ji insha Allah. Malam ya ci gaba da cewa wala yasihu anhu fi dhalika shay'un, babu wani abu da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da iyakance mil 40 kilometer 60 ga tafiya kwana guda, tafiya mai nisa irin kaza. Wa kad astara Dihya ibn Khalifa al-Kalbi fi safarin fi safari thalathati amyal. Dihya ibn Khalifa al-Kalbi, wannan sahabi mai kyau din nan, kyakkyawan sahabin nan da aka ce Jibrilu yana shiga irin ainihin wato kamannin sa, ko yayi tafiya ta mil uku sai ya ainihin wato sharuwa ya kiyin azumi. Wa qala liman sama, yace ga waɗanda suke azumi, qad ragibu an hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, lego suna azumi, yace waɗannan ba sa kaunar sunnan manzon Allah, waɗannan ƴan tawaye ne ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Duk da yake isnadin wannan riwaya yana da ainihin matsala, amma dai malamai suna isti'inati da riwaya. Wa qala sahabatu hina wa kana sahabatu hina yunshi'una safara, sahabbai sun kasance sanda za su fara tafiya, inda za a fara, inda za a daga kafa ta farko na tafiya, daga gida kenan, ko tashan mota, ko anguwa, ko ina ne, ko daga nan yuftiruna, anan suke fara cin abinci. Ma'ana ba sai an fita ba irin sallar ba ta kasuru, ko dan shi azumi ba shi da raji. Malaman fiqh kan sun yi maganganu akan cewa ina hukuncin wanda yawa yi gari yana azumi sai kuma tafiya ta kama shi, shin zai karya wannan azumin dan wahalar tafiyar, koko dole sai ya kai wannan? Kuma in ya karya, ramuwa ne akan shi ta ramuwar wanda ya bata azumi, koko ramuwar mutumin da bai yi azumi ba, wanda ya bata azumi da gangan ne ko da larura? Sun yi wannan maganganun sana a cikin shuruhu na ainihin littafin fiqh, wanda yake karanta mutawwalat littafin irin su Mughni na Ibn Qudama, irin al-Istizkar na al-Imam ainihin Ibn Abdul Barri, irin littafin ainihin wannan Muhalla ta Ibn Hazm, da al-Muqni littafin sharhi na ainihin littafin Hanabila din can, zaka ga Zadul Mustaqni, zaka ga ire-iren waɗannan maganganun, da kuma sharhohin littafin hadisai irin Fathul Bari, irin Aunul Ma'budi da makamantansu. A takeice jama'a, idan mutum yawayi gari yana azumi sai kuma tafiya ta kama ka nan da Kaduna misali, bayan rana ta daga, ko kuma zaka je Kano, ko wani abu makamancin haka, kai ko da nan da so bane ma, sai kai kana so kai azumin, ko zaka yi kai yawa, kuma in ka tashi zaka rama azumi ne kawai a matsayin ka karya saboda tafiya, in kuma kaga zaka kai yafi kyau ka kai din, babu laifi akan wannan. Idan kuma dama ka wayi gari da niyyar zaka yi azumi, zaka yi tafiya, ka san cewa wato ka kulla niyyar tafiyar tun a jiya, kana da niyyar yau zan yi tafiya cikin Ramadana, ko in gari ya waye sai ka sa a maka breakfast ka karya tukunna, ko mun gano da ke jama'a, sannan sai ka kama hanya. Za mu zo mu ji daga sahabbai jama'a, akwai matsala ta faru akan wannan matsala a wannan rayuwar da muke ciki. Malam Albani Muhammad Nasiruddin, Allah ya gafarta mishi, ya yi rubutu a wata mujalla mai suna Mujallatul Tamaddun al-Islami a kasar ainihin Dimashq, ya buga ainihin article maqal akan wannan ainihin qadiyar, da ya buga sai aka samu wani malami ya mishi raddi cewa ya kawo bid'a, ya zai ce a sharuwa ai hadisin ma bai inganta ba, kaza kaza kaza, ya surutai daban-daban. Albani ya mishi raddi, raddin yanzu littafi ne kankani, sunan shi risalat tashihi hadisi iftar as-sa'im qabla tafri ba'da al-fajr wa ar-radd ala man da'afa, littafi ne karami bai kai shafi 50 ba, na so na duba shi a maktabar nan ban gan shi ba, amma karami ne, zaka iya yanzu in kana da Android wanda yake da ainihin data na internet, idan kai Google baka same shi, PDF copy din sa yana nan akan internet, ka iya download ka karanta shafi 47 ina jin ba na manta, littafi ne karami kwarai, ya tattauna da kawo ainihin bayanan, an buga asalin maganar a subsequent edition na wannan majalla, daga baya kuma aka maida shi aka kufan shi zuwa littafi, ya tabbatar da a hadisance hadisin ya inganta, sannan a aikace sahabbai suna aiki da hadis, da kuma kissoshin sun nuna tun sahabbai suna raye an samu ire-iren waɗannan mutane masu zafin kai, masu hamasa, emotional people, waɗanda suke ganin bai dace a aiki da wannan karatun ba, suna so su shiga bayna da Allah wa rasuli, suna so su shiga gaba, su yi azarbabi su shiga gaban manzo Allah da Allah madaukakin sarki. Ina fatan mun gane wannan. To jama'a, mu ba aqidan mu ba kenan, mu aqidan mu, mu ƴan izala, mu musulmai, mu ƴan salafiya, shine duk abin da annabi ya karantar mu yayi mana, ko da bai dace da sarran mu ba. Dama ba mu taba jin labarin wani abu azumi ba sai a bakin shi, ba mu san komai akan azumi ba. Shi yazo yace Allah ya ce azumi, muka yadda. A cikin azumin kuma yace Allah ya bada dama in za a yi tafiya ba sai an yi azumi ba. Qur'ani ne ya faɗi wannan ko? Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayatin ukhra. To yanzu fassara aya aikata shine, idan za ka yi tafiya za ka sha ruwa ne tun daga gida, koko sai ka zama alamatin safarin, sai a aikace. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana a cikin hadisin shi cewa za a sha ruwa ne tun a gida, kuma sahabbai suka yi aiki da wannan fahimta. Mu suwaye za mu ce ba za mu yi aiki da shi ba jama'a? Wannan yana daga cikin gangancin da mutane suke a cikin addinin Allah, tunanin cewa tunaninsu da ra'ayinsu da abin da ransu yake kyama shi ne ya kamata su yi aiki da shi. Mutum yana jin kyamar ya ci abinci wai da azumi. Kai ta kai mafi a ƙasar nan, har mata da suke yin al'ada suna jin tsoron a gansu suna cin abinci, saboda malamai na ba su fatawa cewa sun kare alfarman Ramadana. Alhalin yadda aka ce kaifai Ramadana, shari'a ta ce kai haka, shari'a ta ce su kada su, amma gani ake wai in sun ci abinci to sun kare alfarman wata, da haka suke wuri da yunwa kuma ba su azumi, ko kuma idan suka ji yunwa ta kwakwale su sai su buya su ci su share bakin su, ko su zo su ce ai lafiya lau wallahi, ba za su nuna suna azumin ba. To mu ba ma irin wannan jama'a, mu duk abin da muke faɗa shine cikin zuci, shine kuma abin da muka sani a zahiri. Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu, al-Imamu ainihin At-Tabarani ya ruwaito asali daga gare shi a cewa Urwatu dan Zubair ya ce mishi, Allah shiga wata malam, me kake gani ne game da abubuwan da muke yi sai mu dinga fada wa mutane sabanin abin da ke cikin zuciyar mu? Yace musamman masu rike da mukamai, in mutum ya mutu a ce ranka ya dade, ranka nan kuma fata yake Allah ya sa ya mutu, duk a duk abin da ya ce ai ranka dade abin da kai daidai ne, duk al'umma suna tayabawa. Alhalin a cikin zuciyarmu mun san ba haka bane. Sai Abdullahi dan Umar ya ce, kunna nu'iddu hadha nifaqan ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace Musa bai irin wannan a wurin musulmai shi munafunci sanda annabi yake duniya. Fadin sabanin abin da ke cikin zuciyarka dan ka samu wani yabo ko shiga a gun wani, ce wannan sunan shi munafunci a gun sahabbai. Sai shi mai sai shi uwar da yace yace shikenan mun shiga uku. Mu ba ma wajenmu nasiha, ba ma umarni da kyakkyawa, ba ma hani da mummuna, mun sa wa kanmu ka'ida ta 'yan siyasa, shine yaban mutum a idan shi da su kashi a bayan ido. Riwaya ce tana nan a cikin littafin abin nan mawajenmu na Tabarani Al-Kabir, da littafin ainihin Al-Minhaj, wanda tahzibi ne na littafin Shu'abul Iman na Imam Al-Baihaqi. Tabbatacce magana ce jama'a, shine irin abin da mutane suke yanzu, ko a karatu ne sai a yi ta kwana-kwana, ba a so a faɗa abin da ya tabbata wai saboda mutane ba su saba jin shi ba, ko kuma idan mutane sun ji wannan za su daina sauraron mu, za su kyamace mu. Ita gaskiya ba ta bukatan wannan ainihin wato kwalliyar, ko da yanzu ba a ji ta ba, ba a saurare ta ba, nan gaba za ta yi tumbatsu. Kalli abin da ya faru da shi kanshi manzo Allah din a Makka, kafirai sai da suka ce to ya Muhammad ai shawara ka dinga dan daga mana kafa, mu ma daga ma kafa. Shine Allah ya ce wadulatul hinu faidihinu, so suke ka dan daga kafa, kan ka daga kafa su ma su daga kafa, a dan yi alliance, a dan yi na tafiq fi ma ko fi ma tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dana fi ma ikhtalafna alaihi. Abinda ya hada mu to mu yi tare, abinda muka saba kuma a ba juna uzuri, kar ai magana abinda aka saba. Wannan kaida munafici ce jama'a, ko an kafa ta zaka ga a ciki ake bata ta. Yanzu misali haka zo aka ce ga wani majalisi za a danga tattauna matsalolin addini, amma duk matsalar da aka santa da sabani ka a kawo ta jama'a, kar a kawota saboda akwai dan dariga akwai dan izala akwai dan salafiya akwai dan kalakatu kowa akwai duk wani mai da'awar musulunci akwai to wace matsala ta tona kenan daga karshe a ciki babu dan ko cewa akai Allah ɗaya ne wannan da magana akai akwai wanda yake ganin akwai su abubuwa da su ma kamar alloli ne kaga ba abin da za a faɗa kenan sai dai a yi ta magana akan to gaskiya riƙon amana biyayyen iyaye abubuwan da dama sitira ma ta yadda da su amma duk abin da yake tauhidi ne ba za a kawo shi a wajen ba duk abin da yake mas'ala ce ta haƙiƙa ba za a kawo ta ba dan ana nan wani zai ce to zai ihu ya ce yau sha biyu ga watan Rabiul Awwal zai yi maulidi go wani ko zai ce ba addini ba ne za a yi kaza za a yi kaza wani ya ce ba haka ba ne da haka wannan biyu ya jama'a kowa ya tsaya akan abin da aka san shi akai kawai manzon Allah da bai yarda da maganar Qurayshawa ba daga baya addinin na Allah bai ci garin ba si Ibn Taymiyyah din nan da tafansu an yi lokacin da aka sa musu yan bago in aka ji labarin kana fadan irin magana su za ka maka kulle ka a wannan lokacin ne Ibn Abil Izz al-Hanafi ya yi littafin sharhin aqidat dahawiyya na shi da yayi aka kamo shi aka kai shi gaban alkali aka ce mun ji maganganun ka suna irin warin maganganun Ibn Taymiyyah da Ibn Hazm da Ibn al-Qayyim me kake nufi sai ce ni na ce maganganun su ne ai ban ci maganganun su bane a to yayi maganganun su yace to ni waɗannan maganganu na ne ni zan kare su duk da fadda gaskiya ko kuwa maganganun su amma a lokacin bai iya cewa kala wani sai a kulle ka gaba daya har igiya ta saura sai ya fadi maganganun a matsayin kaman maganganun shi ne amma duk da haka sai da aka ga wato landmark aka ga thumbprint din su a jiki kuma a haka sai da aka yi muhakamar sa wajen shekara 200 aka yi ana musu wannan zalunci ba a so ma a joniya ambace su amma daga baya fa Allah ya bayyana gaskiyar su Allah ya daukaka ilimin su Allah ya raya ambatan su saboda akan gaskiya suke so ita gaskiya kawai ka fade ta komai daci ko inji mai waka ka fade ta komai daci ko za a ce wani yayi ganganci ko sakare wani mai kauyanci yace nayi rantsuwa ba zan batun ƙarya ba kawai ka fadi gaskiya da gaskiya ita ce jama'a ya halasta ka ci abinci da safe cikin Ramadana idan kana da niyyar tafiya ya halasta to inda za a samu matsala shine idan kuma ka fasa tafiyar fa bayan ka ci abinci ka ja girki kawai shikenan kuma sai tafiyar ta fasa sai ya yake nan sai ka daina cin abinci sai ka daina cin abinci dan kai ba matafi bane kuma sai ka rama azumin dan ka riga ka sha ka riga ka wayi gari da niyyar shan azumi nan shine irin abin da zaka rike baki saboda alfarmar wata amma kuma tunda ka riga ka ci abinci baka kwana lam tubayyitin niyya to an kama ka da azumi dai kenan ana bin ka wannan azumin to irin wannan shi suke kawo matsayin shubha cewa to ai in haka ya faru fa in haka ya faru akwai mafita in baka sani ba sai ka nemi malamai a wannan zamanin malamai ga su nan online akwai malamin da yana nan 24 hours online zaka iya kai tweet din shi ko ka aika mishi da sako ko kuma ka buga mishi waya ba lokal malamai ake magana ba jama'a malamai islamiya ko malaman hada ba malamai na gaskiya ake magana mu zai dai ko mun gano da ke jama'a Allah ya sa mu dace sai ya ci gaba da cewa wa yukhbiruna anna zalika sunnatuhu anna zalika sunnatuhu wa sunnatuhu hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna yin wannan yuftiruna min ghairi itibari mujawazatil buyuti suna shan ruwa ba tare da ainihin sai sun lura da cewa sun baggari ba wa yukhbiruna suna bada labari kuma su sahabban cewa anna zalika sunnatuhu wa hadiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa hakan shine sunnar manzon Allah kuma shine shiriyar sa shine tafarkin sa kama qala ubayd ibn jabr kama yadda ubayd ibn jabr al-misri wanda babban dalibi ne daga cikin sigarut tabi'ina yana da hadisi a cikin Abu Dawuda kamar wannan hadisin da zamu ji Abu Dawuda ya fitar da shi Abu Ja'far Ubayd ibn Jabr al-Misri yace rakibtu ma'a Abi Basarati Basarat al-Ghifari wannan shine mai gidansa bararran bawa ne na wannan sahabin Abu Basarat al-Ghifari yace da ni da mai gidana Abu Basarat al-Ghifari sahibi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahabin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun hau fi safinatin mun shiga jirgin ruwa min al-fustat daga al-fustat sunan gari ne yanzu wannan garin kamar kace anguwa ne a cikin old Cairo tsohon birnin al-Kahira akwai tarihi sananne da malaman tarihi suka ambata game da asalin wannan garin al-imamu ainihin maqarizi a cikin littafin al-khutat ta makarizi da kuma har ila yau malam abin nan Yaqutul Hamawi a cikin littafin shi mai suna Mu'jamul Buldan ya kawo tarihin da fadi yadda abin ya faru dan ma'anan fustat shine pavilion rumfa ko tenti ko to komandan da ya kai musulunci kasar Misra shine Amr ibn As radiyallahu anhu kowa da ya san tarihin zamanin Sayyidina Umar ya nemi Sayyidina Umar ya bashi dama ya kai wannan ainihin farmaki Umar ya ce a'a ba na son musulmai su samu matsala daga baya dai ya iya gamsar da Umar ya fashi wajen Umar ya bashi ya tafi to da ya je ya yada zango a wani wuri sai ya kafa rumfa wannan haka aka bayar da labari a legend story din da ya kafa rumfa sai yayi wasu kwanaki a wurin yana ainihin tattaunawa da mutanen ƙauyukan har suka musulunta wasu suka ce za su ba da jizya wasu kuma ya yake su sai yayi niyyar bayan kaman mako biyu zai ƙara gaba zai nufi Iskandariya to da yace a je a kwance mishi wannan tantin nashi sai aka tarar da wata tsuntsuwa ta riga ta yi me sunan shi sheka akai har ta kyankishe yayanta sai ce a wannan tsuntsuwa ba za a tashi ta nan wajen ba a bar ta kawai a bar rumfa a wajen ya aje wani yace ya mishi gadin rumfa in ta tashi a nade mai rumfa shi sai ya tafi gaba da yace can ya ci Iskandariya da yaki sai kuma ya aikawa da Umar wasika cewa musulmai da ke cikin rundunar yakin sun roƙa cewa Umar ya ba su dama su zauna a Iskandariya ya zama yanzu gidan hijirar su sai Umar ya ce a'a bai yadda ba baya so ya zama tsakanin shi da musulmai akwai kogi dan Iskandariya kuma tsallaken abin nan ne kogin Nilu ita kuma fusat kuma tana ɗayan tsallaken yace dan haka ku dawo inda kuke da ku kafa gari a nan sai suka dawo sai suka nemi shawarar shi komanda yace to ya za a yi sai suka ce to mu koma inda ka bar rumfa kamana sai suka dawo wajen rumfar sai suka yi ta kafa gidaje a gefanta wannan gabas da ita wannan yamma ita shine sai aka sa garin suna Fustat ma'ana rumfa ko garin rumfa amma daga baya sarakunan Ubaidiyya waɗannan ƴan Shi'a suka kafa gwamnati a Misra jama'a sun taɓa kona garin gaba ɗaya saboda zalunci wani azzalimin sarki ne jama'a yace mutanen garin su fita duka wai ya ji labarin turawa za su tsallako daga ainihin Baitul Maqdis zo su kwace garin kuma shi ba zai yadda su kawo garin ba dan haka da su zo garin gare ya kona garin kawai yace mutanen garin da su fita wasu suka fita wasu suka ki su fita haka ya cinnawa garin wuta an ce sai da garin yayi wata biyu cin yana ci fiye da kwana 55 yana ci da wuta karki kuma turawan ba su zo ba daga baya dai aka sake gina garin amma a yanzu da muke magana kusan ka ce garin wani bangare ne na babban birnin Alkahira dan birnin Alkahira na daga cikin biranen da watakila baka taba gani irin su ba is 400 square kilometers a yanzu haka da muke magana kamar ka ce tun daga Abuja hakan kusan haka duka gari ne ya haɗe garuruwa da yawa daga airport din Cairo kawai na ka ɗauke ka za a kai ka wata anguwa sai ka je kamar za ka je kamar daga nan za ka je abin nan za ka je Jos ne za a yi tafiya da kai a yi tafiya haka manta inda za a je kuma duk cikin gari ne da haka ya haɗe garuruwa da dama irin su Fustat ɗin da makamantansu to daga wannan garin na Fustat suka hau jirgin ruwa za su je Iskandariya fi Ramadana a watan Ramadan falam yujawidil buyuta ba a wuce garuruwa ba ana ganin gidaje hatta da abis sufra har yasa aka kawo as-sufra shine abincin matafi kamar kace abinci a cikin kula ko a wani mazubi wanda ake tafiya da shi fala sai ce iktarib kamar da wasu a ce bismillah ko ba haka bane qultu sai shi wannan bawa yace alasta taral buyuta Allah za ta malan gagaruruwa ba kana gani ba kala Abu Basra sai Abu Basra yace a targabu an sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ko kai kana kyamar sunna ne ko dan kalakata ne kai rawahu Abu Dawuda wa Ahmad al-Imam Abu Dawuda da Imam Ahmad suka fitar da wannan hadisi kuma isnadin shi ingantacce ne jama'a wa fi walad Ahmad alafazin Imam Ahmad yace rakibtu ma Abi Basrata min al-Fustat ila al-Iskandariya fi safinatin dani da ainihin Abu Basra mai gidana mun hau jirgin ruwa daga Fustat zuwa Iskandariya falamma da nauna min Marsaha da muka kusa da ainihin wato Marsaha tirken ainihin wato abin nan kamar a ce mina mai sunan shi port wajen da ake tsayawa ko inda ake tashar jirgin ruwa amara bi sufrati sai yasa aka kawo mishi kwanan abincin shi fa qurribat aka kusanto da ita thumma da'ani ila al-ghidha'i ya kira na'am falamma dafa'ana min as-sufrati falamma danawna ni dai anawa zai iya dauka a saurara an aka ce falamma dafa'ana min as-sufrati shi ma yana da ma'ana ma'ana sanda muka bar abin nan din muka bar tashar jirgin ruwan kenan sai daga sun shiga jirgin ruwa wancan kuma falamma danawna min al-mursaha min mursaha daga cikin gari mun zo kusa da tashar jirgin ruwan ko mun gane kenan ko dai zama an ci abincin daga shiga jirgin ruwan falamma dafa'ana da muka bar seaport din dafa'ana min mursaha ko kuma danawna muka kusanci tashar jirgin ruwan daga cikin garin su kenan din zai dauka ma'ana sai zama ko dai sun ci abincin a cikin jirgin ruwan sannan jirgin ya fara tafiya ko kuma sun ci abincin a wajen jirgin ruwan watakila a tasha ana jiran a yi lodi duk wannan mai yiwuwa ne zamu duba amma insha Allah a cikin nusakh wanne ne abin da yake tabbatacce fa qurribat thumma da'ani ila al-ghidha'i aka kira ni zuwa ga cin abincin ila al-ghidha'i wa zalika fi ramadana cikin watan ramadana fa qulti ya aba nasra nace Allah shiga fatta malam wallahi ma tagayyabna ma tagayyabat anna manaziluna ba'd wallahi malam ga gidajen mu muna gani qala sai malamin yace a targabu an sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ko kana kyamar sunna ne kai qultu la nace sam qala fa kul ci to ka ci abincin nan qala falam nazal muftirina hatta balagana ba mu gushe ba muna cin abinci har mu kai inda zamu kai a wata riwaya aka ce mutane suna ta salati suna ta sallama cewa inna lillahi kaza kaza ji wannan dattijo ba shi da hankali ba yi da mutunci bai san alfarmar ramadana ba ai dinga addu'a yana cewa ya Allah ka kashe ni wannan duniya ta lalace duniya da ake kyamar sunna zamanin tabi ai ne fa jama'a sabai suna rayi ina kuma ga yanzu wallahi in kai aka wani sai ya buge ka a tashin mota irin tamu ta yan ganganci wallahi sai ka da duka to annan Kaduna Kirista a rumfar shi ta kafinta ya ci abinci a rigasa wasu yan ta'adda suka tafi shi da duka azumin bara wani irin dakikanci ne jama'a wannan ba fa ya azumi addinin shi bai ce azumi ba wai dan me zai ci abinci ana azumi suka rufe shi da duka wai kuma wannan suna ganin kishin addini ne na ruwan annabi mutane kenan akwai jama'a cikin musulunci nan jama'a akwai mutane iri-iri suka rufe shi da duka sai da aka zo aka yi ta shari'a kuma ana ganin wai da aka kama su ba a kyauta musu dole a kama su a hukunta su don wannan ba musulunci bane ba musulunci bane hatta inda ma musulmi ne yake cin abinci su ba alƙali bane su alƙali ne kuma ko alƙali ne daga ganin kana laifi sai hukunta ka sai an yi muhakama akwai proceedings na alƙalanci ma'ana sai an kai an zo an gabatar da ƙara an nemi shaidu irin wannan kamar a ce misali da gaske alƙalin musulunci ya ganka da ramadana kana cin abinci gayatul amri shine maka ta'ziri dan babu haddi a kai to har zai maka ta'zirin ma dole sai ya bincika kai mara lafiya ne kai ni mara lafiya ne wani cuta kaza shikenan cutan muzmin ne ko kuma wanda yake periodical ne ya hana ka cin abinci kai matafiyi ne shikenan ko kuma abincika wannan ice kuma hukaci ne za a iya bincikan dangin shi da ƴan uwan shi da abokansa ko a zamananci a kai shi asibitin mahaukata a bincika kwakwalwarsa ko a samu masu ruqya su karanta mashi Qur'ani ko yana da aljanu duk wannan abu ne mai yiwuwa ma'ana ba daga mujarradin ka ga mutum yana cin abincin ramadana sai ka hukunta cewa wannan maki Allah ne baya son azumi ba wannan hukunci ne garibi jiddan ka karanta littafin muguri na Ibn Qudama yace kai koda haddi ne ya kama mutum sai ya gudu bayan alkali ya zartar da cewa wani ya yi zina kuma yana da aure ko ya taɓa yin aure haddin shi kisa ne amma sai ya iya iflati ya kubuce daga hannun hukuma ya gudu ya bar gidan yari misali ko ya bar inda ake tsare da shi kama yake mashi hukunci to bai halasta ga wanda ya gan shi a yana yawo ya ce to bari a kaddamar da wannan hukuncin ba bai halasta gare ka ba sai alkalin za a je a gayawa ko a kama shi a kaiwa alkalin amma mutane suna ɗaukar doka a hannunsu yadda suka ga dama wannan kuma ya saba wa duk wani manhajin rayuwa shi yasa muke rayuwa a cikin chaos a cikin rudani da hayaniya misali yanzu da suka bugai idan shi kuma a kasarsa ta arna kaje kana azumi su kuma suka dake ka suka ce ka ci abinci ba ha gani ya kamata a ba kowa ya yancin addinin shi yayi abin da yake zai iya tunda kasa ce ta ce a haka ake rayuwa kuma a cikin musuluncin ma akwai yanayin da zai halasta maka a ce musulmi suna azumi ba kai yanzu inda mace ce fa misali kai yu mace ce a irin birane irin Kaduna ba dole da zaka ga mutum ka gane ma musulmi bane ana kowa na shiga irin ta kowa ta yu mace ce musulma amma da shiga ba irin ta musulmai ba ta yu tana haila ko tana nifazi kuma kamancin shi tana cin abinci sai kawai wasu yan kishin addini su ganta su ce ai kafira ce tana cin abinci da watan azumi sai ta duka daga baya sai a gane ashe musulma ce ashe kuma dalilin yin rashin yin azumin ta shine jinin al'ada wannan is very possible a irin rayuwar da ake a Kaduna a irin Abuja da makamantan su so ya kamata mu zama muna da kaifin basira da iya lissafa consequences na ayyukan mu jama'a ba kawai duk abin da zuciyar mu ta raya mana kawai sai mu aikata ba Allah ya tsare mu wa qala muhammad ibn ka'b ataitu anas ibn malik fi ramadana wa huwa yuridu safaran yace nazo gun anas dan malik a watan ramadana zai kama hanyar tafiya wa qad ruhilat lahu rahilatuhu an riga an daura masa siddi akan abun hawansa wa qad labisa thiyaba safari ya saka kayan tafiya a irin zamanin su suna sa kaya na musamman dan tafiya wanda suke suna jure wahalar hanya da kura da makamantan su fada'a bi ta'amin fa akala sai yasa aka kawo mai abinci tun a gida ya karya shine magar da muke ba yanzu Anas ne wannan jama'a Anas dan Malik ɗaya daga cikin manyan malaman sahabbai to kai waye a cikin malamai da har zaka ce ba haka ba fa qultu sai ni nace da shi lahu sunnatun Allah ya gama ta malam sunna ce koko fatawa ce taka fala sai Anas ya ce sunnatu sunna ce thumma rakiba sannan Anas ya hau abun hawarsa قال الترمذي حديث حسن الترمذي يقول أن حديث هناك كاوى وقال الدارقطني الدارقطني يقول فيه أتكين وانا أقري كاري فأكل وقد تقارب غروب الشمس أنا سيتش أبنتكم دي دي لوك تنبار صفا بنيما قبض فات وراناني كنا ندرانا أكني يكري أزمي صور كفية تاكامش كودا وتكيد تندقري واي أزمي يكي كما يدى مكفرة وانا حديث كما يدى نعم بسا جماعة shine asalin hadisin da malam Albani Nasiruddin Allah ya gafarta mishi yayi bahfi akan shi a cikin wannan mujalla mai suna Mujallat Tamaddun al-Islami aka samu wani malami daga cikin irin masu bin mazahib sai yayi mishi raddi shine Albani ya mishi raddin raddi kenan ko ya warware magana ya kawo asar da ainihin ayyukan magabata da fatoyin malaman salaf waɗanda suke tabbatar da haka irin su Isa dan Rawiya irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da wasu malaman duk suna da ainihin irin wannan fatawa in ka karanta Tirmidhi shi ma ya ambaci masu irin wannan mazahibu a inda yake cewa wa huwa mazhabu fulani wa fulani wa fulani ina fatan mun gane wannan yace wa hadhihi al-atharu kaga waɗannan maganganu sarihatun sun zo karara fi anna man ansha as-safara cewa wanda ya kirkiri tafiya fi asna yawmin min ramadana a cikin tsakar ranar wunin ramadana falahul fitr fi ya ga dama ya sharuwa daga nan ka wayi gari kana azumi da azhar kawai sai tafiya ta kama ka daga lokacin in kai niyyar kawai bazan iya karasa wannan azumin ba saboda wahalar tafiyan nan kawai sai ka sharuwa shikenan in aka maka magana sai ka waɗannan hadisai na Anas dan Malik wannan shine fatawa ainihin malamai da kamar al-Imam Ishaq ibn Mansur al-Marwazi ɗaya daga cikin ɗaliban Imam Ahmad da shi kuma Ishaq dan Rawiya haka al-Imam Sharih as-Sunna Husain dan Mas'ud al-Imam al-Baghawi ya kawo wannan magana a cikin littafin shi mai suna Sharh as-Sunna din ya kawo maganganu daga malamai wanda suka tabbatar da haka haka al-Imam Sha'bi shi ma fatawar shi kenan waɗanda daga cikin malaman salaf ne jama'a a takaice na sani cewa wannan magana tana wa mutane nauyi saboda mutane suna ganin cewa Ramadana na da alfarma gaskiya ne amma ba a san alfarmarsa ba sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah dinnan shi ya hukunta cewa a sha ruwa idan aka samu yanayi kaza me yasa zukatan mutane suka karbi cewa mai haila wanda lafiyar ta kalo in ba dan jinin na ba ta sha ruwa me yasa mutane suka yarda da wannan mai ainihin biki wanda take shayarwa ta sha ruwa maras lafiya ya sha ruwa wanda rashin lafiyan shi ma mai warkewa ne ya sha ruwa ya rama wanda ke da rashin lafiyar da ba a tunanin warkewa ya sha ruwa ayi ainihin fidiya ko duk waɗannan fa mun yadda ba wanda yake musu saboda mai saboda ga manzo Allah suka zo to ya kuma zamu ware wannan ita kuma muke yadda afatu'minuna bi'adil kitabi wa takfuruna bi'adil shi muke yi jama'a babu shakka akan wannan kuskure ne kin karban ainihin waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayyukan sahabbai sai malam yace faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama an yudrikahu al-fajr wa huwa zunubun min ahlihi fayaktasiru ba'd al-fajr wa yasum yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama janaba ta riske shi al-fajr yayi yana dauke da janaba a jikin sa na kwanciya da iyalin sa ba na mafarki ba manzon Allah baya irin wannan mafarkin da mutane suke mafarkin shedan yana wasa da mutum ya ganshi kamar yana saduwa da mace hayyami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin irin wannan mafarkin kwata kwata ma ballantana har a ce ko irin shi ne amma dan akkadawa sai aka tabbatar maka da abin ya faru ne kenan da gangan in za a fada da Hausa ma'ana da niyya ya samu janaba ne da niyyar yin janaba ta hanyar kusanta iyalin sa kuma wata larura ta sa yayi bacci ko kuma wani abu makamancin haka har asuba ta riske shi alhalin yana da janaba sai ya wanka ya salla asuba kuma ya yi azumi ma'ana babu laifi ga mai azumi kenan ya janaba da daddare na'am 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 to wallahi ban duba ba na manta kabini bashi zahaba zama'u wabtalatul uruqu ko wasabatal ajru insha Allah ta'ala insha Allah za a duba insha Allah a karatun gaba a tuna mu sai wannan riwaya al-Imam Malik ya fitar da ita cikin muwatta haka Bukhari da Muslim sun fitar daga sahabiya Aisha radiyallahu anha da kuma Ummu Salma dukkanin su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anhunna ajma'ina wa kana yukabbiru ba'da azwaji manzon Allah yakan sumbanci wata daga cikin matansa wa huwa sa'imun da rana tsaka yana azumi fi ramadana cikin watan azumin ramadana wannan ma Bukhari ya fitar da shi da Muslim haka nan al-Imam Malik a cikin muwatta ya fitar da shi eh wannan ma tabbatacce ne jama'a ina fata mun gane wannan ita Aisha tana ta ta alike take cewa wanda amma yake matashi ko mai sabuwar amarya to ya bi a hankali dan manzo Allah shi yana iya mallaka sha'awar sa zai iya yin sumbanta din kuma ba zai wuce makadi da rawa ba amma ba kowa ne zai iya haka ba dan haka wanda ya san ba zai iya wuce ba zai iya ba to ya nesa nesa la misasa yace wa shabbaha qiblat as-sa'imi bil madmadati bil ma'i a cikin hadisin Abu Dauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka mishi tambaya ya kwatanta cewa mai azumi idan yayi matarsa kis to tsaye yake da mai azumi wanda ya kurkura ruwa a bakin sa babu laifi akai matanin hadisin Abu Dauda riwaya Umar dan Khattab cewa yayi yace da manzon Allah ya manzon Allah ni ne na shiga cikin farin ciki wani abu ne ya faru na farin ciki gare shi sai runguma ta sa har sai mata kis kuma yace yana azumi sai manzo Allah yace ni ma yau din nan da ka gannin na aikata haka ina azumi kuma yace a ra'aita law madatta min al-ma'i wa anta sa'imun me kake gani da zaka kurkura ruwa a baki a ranar kana azumi sai Umar yace la ba'asa bihi na san babu matsala ya manzo Allah yace to haka shi ma wannan babu matsala har Imam Abu Dawud ya fitar da wannan da hadisi da isnadi tabbatacce insha Allah wa amma ma rawahu Abu Dauda an misda ibn yahya an aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama kana yuqabbiluha wa huwa sa'imun wa yamassu lisanaha riwaya ko da al-Imam Abu Dauda ya fitar daga ainihin misda dan yahya daga aisha Allah ya kara mata yadda tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana mata sumbanta wa yamassu lisanaha har ya dinga tsotsan halshenta wani ba gama garin kis kawai na hadin lebe da lebe ba kis wanda yake sai an tsotsi bakin juna to wannan hadisin fa hadhal hadithu shi wannan dai kam kad ikhtulifa fihi malai ta yi sabani game da shi fa ba'dahu fa da'afahu ta'ifatu wasu malamai sun ramta shi bi misda in hadha saboda wannan mutum mai suna misda'u dan yahya wa huwa mukhtalafun fihi shi misda'u dan an yi sabani game da shi qala sa'adi za'igun ja'irun an at-tariq as-sa'di yace karkatacce ne wanda yake ba akan hanya madaidaiciya ba wa hasanahu ta'ifa wasu mutane kuma suka inganta wannan hadisin wa qalu suka ce huwa thiqatun saduqun amintacce ne mai gaskiya rawalahu muslimun fi sahihi مسلم يبتدى حديثاً سأتكين سهيداً سا. وفي إسناده تباين ونن متمن كما أتكين إسناده أكون متمن سنة محمد بن دينار الطاحي البصري ما لم محمد بن دينار الطاحي البصري وانديك متن دا أكتشي ينا دا روني كما وسمى لمن إرنس ابن معين سرنا وتعشي كبير ذا مضومجي كما يارو إيدا قبايا يتشي مختلف فيه أيضا الإمام أبو داود الترمذي في تدارك الحديث قال يحيى يحيى لما إنه يتي ضعيف وفي رواية عنه أو رواية يحيى لما إنه يتي ليس به بأس باشد مطلع وقال غيره وسق مسكة صدوق ينادق سكيا وقال ابن عدي يتي قوله ما قند يتي ويمس لسانها ينادق هل شنت لا يقوله إلا محمد بن دينار babu wanda ya kawo wannan a cikin riwayar sai Muhammad dan dinarin wa huwa alladhi rawahu shiyar wai toshi wa fi isnadihi aidan sa'ad ibn aws akwai kuma sa'ad dan aws ila yau mukhtalafun fihi aidan har ila yau an ƙara yin sabani akan wannan malam sa'ad dan aws wa qala yahya yace basariyun da'ifun inji yahya dan ma'in mutumin basara ne mai rauni wa qala ghayruhu thiqatu wani kuma yace amintacce ne wa zakarahu ibn hibban fi thiqati ibn hibban ya ambace shi a cikin asikat wannan khulasa kenan jama'a na maganganun da malamai suka yi kwarai akan waɗannan mutane na farkon su Misdau dan Yahya kamar yadda malam ya ambata yana da riwaya a cikin littafin Sahihu Muslim wanda haka na nufin qad jawaza al-qantara ya tsallaka rijiya koda da bayani kenan ko sannan wannan mutum mai suna Muhammad dan Dinar At-Tahi abinda malamai suka tantance akan shi shine mutum ne da yake da rauni kuma ya rude karshen rayuwarsa da haka ana taka tsantsan game da riwayar sa da ya kare ta kamar wannan haka nan Sa'ad dan Aws al-Adawi al-Basri na daga cikin sigarut tabi'in Abu Muhammad shi ma mutum ne da malamai suka tike akan cewa mai rauni ne musamman saboda Ibn Hibban ne kadai ya kadaitu da amincewa da shi wanda dama kuma Ibn Hibban ana da tababa game da kadaituwar da yake wajen amincewa da wasu mutanen da ake ganin su a matsayin majhurai a takaice jama'a wannan riwaya da'if yace malam Muhammad Nasiruddin Albani a cikin littafin shi mai suna sahih wa da'if sunan Abi Dauda ya rawaita hadisin nan a bangaren da'if din a lamba ta 411 da haka bai tabbata cewa manzon Allah yana mata irin wannan kis wanda za a manna baki da baki kuma a shamiyan juna ba amma dai kis na hada lebe da lebe to wannan yana yi mata shi وأما الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد الإمام أحمد لابن ماجه سكف تدشيد ميمونة وتبرر بيور منزل الله صلى الله عليه وسلم قالت تشي سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل قبل امرأته وهما صائمان أنت بمنزل الله قمده كنت متمن دا شيد ما تسا سكي كيس alhalin dukan suna azumi fa qala sai manzo Allah ya ce kad aftara wannan ya kare azumin shi wannan riwaya ma bata inganta ba fala yasihu ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bai inganta ba wa fihi abu yazid ad-dibbi ad-dinni rawahu an maimuna abu yazid ad-dinni sharato shi daga maimuna wa hiya bintu sa'd bintu sa'd qala ad-darqutni laysa bi ma'rufi darqutni ya ce wannan mutum ba a san shi ba wala yathbutu hadha wannan bai tabbata ba in zara kutuni wa qala al-bukhari hadha la uhaddithu bihi ce ni bana bada wannan hadisa wa hadha hadithun munkar wa abu yazid rajulun majhul in ji imam al-bukhari al-imam al-albani a cikin littafin da'ifa ta ibnu maja lamba ta 1686 shi ma ya tabbatar da raunin wannan riwaya wala yasuhu anhu sallallahu alaihi wasallam at-tafriqu baina ash-shabi wash-shaykh sannan bai inganta ba abinda aka ce manzon Allah ya bambance tsakanin halasci da tsoho da yayi shekaru wanda ya saba tarawa da mata dan kawai ya mamace kis wannan ba zai wani mishi wani tasiri ba da kuma saurayi sabon aure wanda a rike yake yanzu ya iya samun matsala ko yace wannan bai tabbata ba walam yaz'im min wajihin yathbutu wannan bai zo ta fuskar ta tabbata ba wa ajwadu ma fihi abinda yafi komai inganci a cikin ire-iren waɗannan hadisan hadisu Abi Dauda an Nasr ibn Ali an Abi Ahmad al-Zabiri haddathana Isra'ilu an Abi al-Ambasi an al-Aghri an Abi Hurairata al-Imam as-Sahabi Hafiz Abu Hurairah yace anna rajulan wani mutum سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا تنبي من زن الله عن المباشرة للسائل كما ده كنت رنغما دمي أزمي زي وما تسا فرخص له سيمن زن الله يتباب ليبي وأتاه آخر ونيزو فسأله سيرو كمن زن الله يتنبيش كما ده حلسن هكا فنهاه سيتي آكركي فإذا الذي رخص له شيخ سيمك الورتشي وون ده من زن الله يباش دامن نن دتجن وإذا الذين هاه شاب wanda kuma manzon Allah ya hana shi dinnan matashi ne wannan riwaya ce da al-Imam ainihin Abu Dawud ya fitar da ita kuma riwaya ce sahihiya sabanin abin da shi malam yake nawahawa anan jama'a daka mutaliki shi ma anan ya fada yace wannan zance na Ibn al-Qayyim akwai ta babu akan shi dan wannan hadisin bai da wata kura wa Isra'ilu inji Ibn al-Qayyim yace Isra'ilu dinnan wa in kana al-Bukhari wa Muslim qad istajabi وبكيت السكة يتيدي ديك بخاري دا مسلم دا ثورا ما لما يهود دا أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجاسوني بكيت السكة ديك سنين هجا دا شيكو فإلا هذا الحديث أن بينه وبين الأغر فيه أبا الأنبسي العدو الكوفي يتي إلا دا كي تكن ونن إسناد شيني سكان إسرائيل دا الأغر أقوي ونمتن دا شنن نسونا أبو الأنبسي الأدوي الكوفي واسمه الحارث بن عبيد سنن شي حارث بن عبيد سكتوا عنه malamai sun shiru game da shi wannan illar ita ce al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya yake so ya ishara zuwa gare ta ba illa bace hadisin dai sahihi malam Albani a cikin sahih Abu Dawud lamba ta 2000 da lamba 65 ya inganta shi kafin shi kuma babu wani malami da ya tuhumi wannan hadisin da rauni kuma wannan mutumin da yace an yi shiru akan shi yana da dalibai jama'atun min as-sikat a ciki akwai Shu'ba akwai Ma'sar akwai Abu Awana waɗannan sikat din riwayar da suka yi daga gare shi tana nuna cewa mutumin kirki alal aqal saduqun ne in kun tuna mas'alar da makaranta a can baya game da abin da Malam Albani yake cewa akwai wata ka'ida da ake bi wajen tabbatar da riwayar mutane ita ce idan aka samu amintattu suna riwaya daga gare shi ko ba su tume shi da komai ba ko ba a samu wani abu da ya saba wa hadisin mutanen kirki a cikin hadisin shi ba sai a ce alal aqal wannan mutumin saduqun ne yuhtaj bi albani yace akan haka ya karkafa hadisi da dama da gaskiya akwai hadisin ajnu fi sala ina fata ƴan uwa masu albarka su tuna wannan karatun ko to shine irin wannan wannan mutumin abul anbasul adawi babu wanda yace mutumin banza ne ko ba a samu hadisai ruwayoyi marasa inganci a riwayarsa ba ko mutanen kirki waɗanda suke da tsanani wajen tantancewa kamar Shu'ba Shu'ba baya riwaya a gun mutumin da ba mutacce ba sun yi riwaya daga gare shi da Ma'sar da Abu Awana duk waɗannan sun riwaya daga gare shi da haka hadisi ne ingantacce kenan wannan hadisin ya tabbatar da hukuncin da al-Imam Ibn al-Qayyim so ya kore cewa mene idan mutum ya san ba zai iya ba ba zai iya jura abinda zai biyo bayan motsawar sha'awa ba ko to kai ya kusanci kusa da yau matan shi maki ina ba ta mun gane wannan kuma na da gaskiya abinda ke goyon bayan wannan fatawar ita kanta Aisha da ta ce ai manzon Allah ya fi ku mallakar sha'awarsa to haka tsofaffi ma sun fi matasa mallakar sha'awarsu a ɗabi'ance ko yawwa da haka mutumin da yake tsoho ne ya saba rayuwa da matan aure shekara 20 30 wani ma fiye da 40 yo me bai gani ba kuma me bai taba yi tare da mata aure ba me ya rage masa dan ya wani ma sai ta ma rungume shi sai ta mai duk abin da ta mai ya kasa yin komai ma saboda abin ya riga ya fita a jikin shi amma mata shi ba wani in mata ta wuce ma sai ya mazi wallahi wani muryar mata in yaji a cikin waya sai ga gaba daya rikice ga idan shi ya kada ida kamar dan wiwi saboda bai da yana da ainihin abin nan tadaffuki na sha'awa ko baya samun inda yake ainihin biyan bukatar wannan sha'awa kuma wannan abu ne sananne a ɗabi'ar dan adam a ɗabi'ar dan adam ba sai kai karatu a cikin ilimi na sciences da suke da alaka da psychology ko wani abu zaka san wannan ba ana ganin wannan abu ne sananne cewa matashi daga sanda ya balaga har zuwa shekara 40 to a wannan lokacin yana cikin tsananin wato bukatuwa zuwa ga alakar jinsi in ko bai da aure to akwai matsala in ma auren da ya ishe shi ba akwai matsala haka ko yana da aure baya samun abin da ya kamata ya samu, ne zai bukata a gun matan, akwai matsala. To haka kuma ka duba fa azumi kamata ya kare sha'awa, amma da haka kace mata shi ya ba hankali, saboda sha'awar shi na da ƙarfi, ba ko na azumi ke kare ta ba. Mun gane wannan, Allah shi kyauta, musamman wanda bai yi azumin dama sai Ramadana kawai, bai saba ba. Da haka dai a takaice da ma hukuncin tabbatacce ne cewa ga tsofaffi babu laifi, ga matasa ana cewa su yi taka tsantsan. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Na'am. Tambaya ni malam.